الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مسجد بيهن السلام عليكم ورحمة الله
كودا النبي يزو شقا لوكة يزو أيكين هدي تئنا يشقا دنك سنوزن كيما كيبو طريقة جدت وجه هنا أبند والنبابي زي كرتده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج وانا حديثي نجابر قن عبد الله مشهور حديثي دي دومين دوشيكين صحابي دي سكر ويتو ايكين حج دي مزان الله صلى الله عليه وسلم با وان دي يهر دي تي يهي كيتو قتن قتن ابن دا جابر قن عبد الله رويتو حديثي سينا دي صحو قرر دي رسي امام مسلم يكاوش دي صوانسا دو ده كيكي علي وطن صلى فرزا وان دا وطن صلى تفن حديثي ذاك ساميسو سيكت ناصر الدين الرباني يتسر رسو سيكل الجاس انساء حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر واتو ايتم هجن النبي ارن يد جابر يرويتو ايك سي فوانا اللتاك ينا دفن قائد مصنز السامي دن يايك الله في الله تندق لوك سند النبي في مدينة هل يزو يطوط الودائم يا ايتم هجن دباء ايباء ابن دمال الناصر الدين الرباني بيكاو حديثي اكيبا تندق فرقوها قرسي جابر دن عبد الله yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hajja yace lalle manzon Allah sai da amincin Allah tabbata gare shi yayi aikin haji fa kharajna ma'ahu sai muka fita tare da shi don tafiya aikin haji hatta idza ataina zul hulaifa har yazuwa lokacin da muka isa wurin da ake kira zul hulaifa wato inda mutanen Madina suke daukan ihrami فولدت أسماء بنت أميس سي أسماء بنت أميس تهيه أوجه داشو كما ذات أيكم هجي كما تهيه أهنيا يا يا ذا أي أيكم هجي ينا ننكو بايا نن ذات توكيني يقوم ذات توكبا أسماء بنت أميس إتسي ماتر جعفر ابن أبي طالب أور أين سقباطي حريزو اللوكة دي شهادة أغرزو تموتا daga baya sai Abubakar Siddiq ya aure ta ta haifa masa da Muhammad kuma shi ma kuma ya rasu ya barta daga baya kuma Ali bin Abi Talib kuma ya aure ta ita kadai ta dace da aure karkashin sahabban nan guda uku masu farala Ja'far annabi sai ya gani da fuka-fuki guda biyu yana tashi da su cikin aljanna Abubakar Siddiq kuma khairun nas illa an yakuna rasulan Ali bin Abi Talib kuma rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu lalle ta rabo ta bakarin mai ya faru Asma'u bintu Umayyis ta haihu fa kala yace sai annabi yace da ita ightasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi annabi yace ightasili sai ki wanka wastasfiri bi thawbin kuma ki kunzugo da wani tufafi wanda zaki sanya dan ya hana jini fitowa daga jikin wa ahrimi sannan kuma ki dauki ihramin ki na aikin haji me za mu fahimta a nan gurin ashe mustahabbi ne ga mai aikin haji ko umara idan ya zo miƙati ya yi wanka kuma wannan wanka ɗin ita mace mai al'ada da mace mai jinin biki gaga ai ba tsarki ma jikinsu amma ya halatta su yi ga aikin haji akan haka duk abin da mai haji yake ko mai umara za su yi in banda dawafi har sai sun samu tsarki sannan sai dawafi hatta wanka na ihrami za su yi duk lokacin ba su tsarki amma in sun yi wankan suna da lada ba don sun zama masu tsarki ba ko mai jin da kyau dan saboda haka wanka ga mai ihrami abu ne da aka so mutum ya yi shi idan zai yi ihrami wa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil masjid sai annabi tsira da amincin Allah tabbata da rashi yayi sallah fil masjid a wannan masallaci na Zulhulaifa dan auren akwai wurin yin sallah kebantacce sai annabi ya sallah a wajen wannan kuma abin da yake nuna wa shine idan zaka dauki harama da aikin haji ko umara idan ka zo miƙati bayan kayi wanka to akwai bukatan kai sallah shin sallah din nan da zaka yi musahabi ne ko ba musahabi bane ba waɗansu malamai suka ce idan ya dace da lokacin wata sallah ta farilla sai kai sallah ta farilla shikenan idan ya dace da wata nafila ma'abuciyar sababi wanda akwai sababin da ke haifar da ita to sai kai wannan nafilar ma'abuciyar sababi kamar tahiyyatul masjid ko waninsa shikenan sai ka dauke ihrami amma in bai dace da lokacin farilla ba ba kuma nafila ce ma'abuciyar sababi ba daukar ihrami kadai ba wani dalili akan sa na cewa kuma sai kai sallah sannan ka dauke ihrami ba wasu sallar nafila da ake yi dan babu hadisi da ya tabbatar ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka haka. Ibn Taymiyyah yace kwata kwata mai inganta ba, ko ta hanya sahihiya ko ta hanya dha'ifiya. Kun gane da kyau? Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah, thumma rakiba al-qaswa, sai ya hauta guwarsa da ake kiranta al-qaswa, lakabi ne nata, hatta idza stawat bihi ala al-bayda, har sai da ta daidaita da annabi ala al-bayda akan tudu, dan zuhulaifa din yana gangare ya dan fito da ita kan tudu. A halla bit tauhidi, sai manzo Allah sallam ya fara kalbiya wanda ta kunshi tauhidi, shine labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Wannan shine ma'anar a halla bit tauhidi. Sai manzo Allah ya ihlal, domin a halla daga al-ihlal ne, al-ihlal kuma shine raf'u sauti, ɗaukaka murya, ma'ana sai kawai aka ji annabi ya farke da yin kabbara ya ɗaga sautinsa, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, alamar cewa ya riga ya shiga cikin harabar aikin addini. Kun gane da kyau? Jabir yake hatta idza atayna albayta, har haka muka yi ta tafiya tsakanin Zulhulaifa zuwa garin Makka, hatta idza atayna albayta, har zuwa lokacin da muka shigo ɗakin Ka'aba, muka zo ɗakin Ka'aba, istaslama rukuna, sai manzon Allah tsara da mutane Allah tabbata gare shi ya sumbaci rukunul yamani, faramala sannan ya yi sassarafa, salasan a kewaye guda uku na farko, wa mata ya kuma yi tafiya irin wanda ya saba ta yau da gobe, arba'an a kewaye guda hudu na ƙarshe. Wato kenan abinda wannan ke nuna mana, tun daga kan hanya lokacin da annabi yaje Zulhulaifa ya dauke ihrami, daga lokacin da ya sa ihrami tun daga nan har zuwa Makka, duk me yake akan hanya? Talbiya yake, talbiya yake, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Idan ka gaji da talbiya sai kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, kamar yadda sahabbai suka rinka yi. In ka gaji da kabbara ka shiga talbiya, aka sahabbai suka rinka yi tun daga nan har a zo Makka. Wannan kuma ke nunawa wannan talbiya ba ta yankewa har sai bayan ka zo kai ido hudur dakin Ka'aba. Da zaran kai ido hudur dakin Ka'aba shikenan kuma talbiya ta yi, ta yanke, dan yanzu zaka shiga tawafi. Ina fata an fahimci wannan da kyau. To lokacin da ka zo zaka shiga tawafi, ɗakin Ka'aba zaka zagaye shi sau bakwai, zagaye guda ukun farko ana son ka yi sassarafa a ciki. Abinda ake nufi sassarafa ba gudu ba sauri ba. Zagaye guda hudun ƙarshe ana son ka yi tafiya, zaka zagaye suna kana mai tafiya ba gudu ba, ba kuma sassarafa ba. Kun fahimci wannan da kyau? To wannan tawafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gabatar da shi, shine ake kira tawaful qudum, wato tawafi na gabatowa na shigowa cikin garin Makka. Za ka yi zagaye guda bakwai, kuma daga inda ake bukatar mai tawafi ya fara tawafinsa shine daga jikin wato inda Hajarul Aswad yake. Ka san ɗakin Ka'aba murabba'i ne, ma'ana yana da kusurwa guda hudu, ga kusurwa ta gabas maso kudu, wannan kusurwa ta gabas maso kudu, a jikinta ne Hajarul Aswad yake, wani bakin dutse inda ake nunawa a hoto mutanen ma kasar Hausa suke cewa wurin shan nono, wato bakin dutsen da ake sumbata jikin ɗakin Ka'aba. To wannan daga nan ne zaka fara tawafinka. Yayin da zaka fara tawafi saitinsa ake so ka tsaya, kana da dama kan matakai guda uku. In ka samu dama ka je daidai shi ka sumbace shi da bakinka, sannan ka zagaya ka tafi. Duk lokacin da ka dawo ka sumbace shi, duk lokacin da ka dawo ka sumbace shi, haka ya zagaya guda nawa? Bakwai kenan. In baka samu daman taba wato sumbatin sa ba da hannunka, wato da bakinka, saboda akwai cunkoso na jama'a, to kai ka samu ka sa hannunka ka taba hannu, ka taba shi da hannu, ka sumbaci hannunka. Kun ga mataki na biyu kenan? To sai ka ci gaba, duk lokacin da ka zagayo ka taɓo shi ka sumbata, saboda matsatsi yayi ba zai baka dama har ka sumbace shi da baki da baki ba. Idan ka kasa yin wannan, ba sai ka tutture jama'a ba, dan kana da karfi, ka yi amfani da karfinka da kwanji ka tutture marasa karfi, ba sai ka yi haka ba. Sai annabi ce ka yi ishara da hannu, da ka zo da Hajarul Aswad sai ka yi haka, ka yi bismillah, sai ka sauke hannunka, ba sai ka sumbaci hannun ba, sai ka ci gaba da tawafi. Lokacin da duka zagayowa ka sake ɗaga hannu haka daidai saitinsa, ka sake zagayowa har kai zagaye guda nawa? Guda bakwai. Guda ukun farko ana bukatar sassarafa, guda hudun ƙarshe kuma za ka tafi da su a hankali. to wannan magana ta Jabir dan Abdullahi da yake hatta idza ataina albayta har lokacin da muka zo daki istaslama ar-rukuna sai kawai annabi ya sumbaci ar-rukuna wato yana nufin hajar al-aswad da shi ne wadan suka kafa hujja suka ce ashe tahiyatul masjid ta shafi kowane masallaci ne in banda masallacin Ka'aba domin annabi ya ce yayin da duka shiga masallaci ka tabbatar kayi sallar rakawi guda nawa guda biyu hadisin Abu Katada dake cikin Bukhari sallar da muke kiranta tahiyatul masjid sai suka ce ashe shi dakin Ka'aba idan an zo ba tahiyatul masjid za a yi ba me zaka yi dawafi kai tsaye kun gane da kyau suka ce ga hadisin Jabir yana nuna mana annabi na shigowa bai yi wani abu ba sai me sai dawafi da ana tahiyatul masjid da ita zai fara kafin to wannan matsala ce da malamai suka yi sabani akai har akwai wani hadisi cikin matsala da suka ce annabi ya ce wato albaytu tahiyatuhu tawaf dakin Ka'aba tahiyya din sa shine tawafi ma'ana ba za ka yi masa tahiyatul masjid ba to sai dai kai wannan hadisi dhaifi ne wannan hadisi bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka sai malamai suka yi da'in da dangane da wannan matsala wadansu suna ganin kan annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci kare kurkure zauna har sai ya mai sallar raka'a biyu anan aikata shi bai yi ba to da me za mu yi aiki da maganarsa ko da aikinsa maganarsa dai ba da umarni ita za ka gabatar sama da aikinsa sallallahu alaihi wasallam dan haka ko malaman da suke da fatawar cewa lalle ko dakin Ka'aba ka shiga lalle ko masallacin dakin Ka'aba ka je ba za ka ce shi ba a masallacin masjid ba lalle sai kai in ka kafa hujja da wannan hadisin to za ka kafa hujja da hadisin Bukhari da Abu Katada cewa ai annabi ya ce ai sallallahu alaihi wasallam dan haka in ka shiga dakin Ka'aba sai ka yi ke talbiya sai ka tsaka yi mai tahiyatul masjid raka biyu sannan sai ka je wajen tawafi za ka fara tawafi kuma daga inda muka ambata to a cikin tawafin nan da zagaye na farko da na biyu da na uku har zuwa na bakwai babu wani abu tabbatacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake dole shi zaka karanta idan da zaka yi tawafin ka har ka kare baka ce komai ba baka yi kowane zikiri kowane tasbihi ba tawafin ka yayi in kuma zaka yi tayi kana cikin karatun Qur'ani haka kuma yayi in zaka yi takbirin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar an samu wadansu da cikin magabata haka suka yi amma kebance wata addu'a a ce zagayen farko ga addu'arsa zagayen biyu ga addu'arsa ta uku ga addu'arsa har zuwa na bakwai wannan bid'a ne ma anzallahu biha min sultan za ka ga waɗansu yan ƙananan littattafai ana sayarwa har a makaya wannan wanda suka yi su ba malamai ba ne yan kasuwa ne kudin su kawai suke tara ba abin da ba su zai malamai da dama za ka suna faɗakarwa a cikin dakin Ka'aba cewa duk wannan addu'o'in ba ta tabbata ba daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta da kyau da haka an baka kofa ne a bude abinda duk ka samu daman yin amfani da shi na lafazin da ke nuna girmama Allah da kambama Ubangiji da jinjina masa shikenan amma kayyade kanka da wata addu'a cewa dole sai ita ce za a yi to wannan kuma ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi bai koyar ba cewa ga wata addu'a wanda dole ita ce zaka yi cikin tawafin ka thumma ata maqama ibrahim fa salla thumma raja'a ila ar-rukni fa sallamahu thumma kharaja min al-babi ila as-safa فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Jabir dan Abdullah yace sun mata maqama Ibrahima bayan annabi ya gama tawafi ke waye guda bakwai sai ya zo wurin da ake kira maqama Ibrahim daidai wurin da annabi Ibrahim ya taka lokacin da yake jaddada ginin dakin Ka'aba to wannan maqama Ibrahim wuri ne dake gabar da dakin Ka'aba akwai wani dan wato wani gini da aka yi karami aka sa glass a cikin maqama Ibrahim din yake to abin da ake bukata bayan ka kammala tawafi zaka zo kai sallah raka'a biyu wanda shine cikon tawafin ka in mutum ya tawafi bai yi wannan sallar ba kamar bai kammala tawafi ba kenan in gane da kyau cikon tawafinsa to wannan sallar raka biyu ana son ka zo ka yi ta a bayan maqam Ibrahim yana gabas da dakin Ka'aba sai ka koma daga bayansa sai ka fuskance shi da dakin Ka'aba tare sai ka yi wannan sallar raka biyu ba lallai ne sai kana sayyansa ba ya zanto dai bayansa in wuri ya yi taro ta yadda ba ka samu daman tsaya maqam Ibrahim ba duk inda ka tsaya cikin dakin Ka'aba ka yi wannan raka'o'in guda biyu ya halatta duk inda ka tsaya cikin masallacin Ka'aba kai wannan rakawoyi guda biyu ya halatta kuma kar ku manta dawafi dole sai da sarki dole sai da tsarki sai da alwala. Mutumin da duk baya da alwala ya dawafi dawafinsa bai ba. Don annabi ya ce mana dawafi kamar sallah ne, illa iyaka an halatta surutu a cikinsa irin yadda ba halatta ba cikin sallah. Amma abinda sallah ke bukata na tsarki da komai da komai, haka dawafi ke bukata. Yayin da kaza ka shiga ɗakin gaba baka da alwala, sai kai alwala sannan ka shiga. Shi yasa aka ce ita mai ta mai jinin al'ada ko wanda take mai jinin biki, komai zai taya cikin aikin haji in banda dawafi, don dawafi na bukatar tsarki. Sauran abubuwan ko ba dole bane ba sai da tsarki. Kowane irin abu ana yin sa ko da ba tsarki, tsayawan arfa ko ba tsarki, ko da zanaba a jikinka ka tsaya arfa tsayawar ka ta yi. An gane ko? Karin ce ko da zanaba a jikinka, wani ya fahimci cewa ya halatta ya kusanci matar sa a aikin haji, ma'ana mutum ya yi mafarki ko? Yau wanda ya kusanci ya halatta ga ya san aikin hajjin sa ya tashi daga aiki, sai ke gara mai zuwa kuma ya sake biyan jirgi ya tafi. Sun maraja ilar rukuni, bayan annabi ya yi sallah raka'o'i guda biyun nan sai ya sake komawa ilar rukuni zuwa ga wato ainihin al-hajar al-aswad. Fastalamahu, ya sake sumbatarsa. Sun makaraja min al-babi, sannan sai annabi ya fito daga kofar wannan masallaci ilar safa zuwa dutsen safa. Jajirna wannan magana daidai lokacin masallacin ɗakin Ka'aba ɗan ƙarami ne, ƙila bai fi wannan masallacin da muke ciki da wannan kewayen ba. Lokacin in zaka tafi Safa har sai ka fita daga masallaci ga ta hoto unguwa a can dutsen Safa yake, amma yanzu gaba ɗaya an fata da shi ya zama dutsen Safa da Marwa suna cikin masallacin gaba ɗaya. To da haka sai yake ba da labarin abin da yake a da ba abin da yake a yanzu ba. Sun makaraja, sai manzon Allah ya fita cikin masallaci min albabi daga kofa ila Safa zuwa ga Safa. Falamma dana min Safa, yayin da ya kusanci dutsen Safa, qara'a inna Safa wal Marwa min sha'airillah, sai karanta wannan aya. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هكا النبي كرمت وانا آية ينات فيها أكام إن يسا تزوى هوا دوت الصفا يا عند كتفي لقد كنت لكن كأبا داما صفا لنا قبل ذكيتي لمروة تو صفا تيني أدامنك مروة ناهبو تو بذاك فارين هبوتن بداما ذاكي كتي عند دوت الصفا. Gane da kyau, yana karanta wannan aya, sannan sai ke abuda'u bima bada Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara da shi. Ma'ana da Allah ya tashi ambato cikin Qur'ani, Marwa ya fara ambata ko Safa? Da haka sai annabi ya fara hawa kan Safa kafin ya je kan Marwa, ya ce abuda'u bima bada Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara da shi. Fara kas Safa, ya hau kan dutsen Safa, bayan ya hau dutsen hatta ra albayta, sai ya juyo ya fuskanci inda Ka'aba take har sai da ya ga ɗakin Ka'aba. Fastaqbala al-qibla, ya fuskanci al-qibla. Fawahhada Allah, ya kadaita Allah. Wa kabbarahu, ya girmama shi. Ga abin da ya faɗa, yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abada wa hazama al-ahzab wahda. Abinda ake bukata kai kenan idan ka hau dutsen Safa. Karanta wannan ba wajibi bane ba, amma idan kai karanta lada mai yawan gaske, yana da kyau mutum ya haddace su. Ko da yake akwai malamai da suke da ra'ayin cewa duk abinda annabi ya aikata a aikinsa cikin aikin haji wajibi ne, matukar ya aikata to ya zama mai wajibi. Suka ce aikin haji ya sha bamban da sauran ibadoji. Annabi ya zo ya yi a aikace don ya shirye da mutane ga yadda ake. Da haka a ciki ba ka cewa abu kaza musahabi ne sai in kana da dalili mai ƙarfi da yake zama musahabi, in ba haka ba komai za ka ɗauke shi a matsayin mai wajibi. Ba ka da'awar kaza musahabi ne bai kai matsayin wajibi ba, illa idza dalla dalilu ala zalika. Na farko kin, na biyu suka ce lokacin da annabi ke aiwatarwa yake cewa sahabbai khudhu anni manasikakum, ku riƙi ibadojinku daga wurina, ibadojin aikin haji, manasik ibadoji da ake aikin haji. Tunda ya ce khudhu fi'lal amr ne, ya zama kenan wajibi ne karɓan duk wannan abin da yake. An fahimta da kyau? To da haka sai wadansu su yi ganin dole wadannan ba bai dole ne sai mutum ya kiyaye su don ya karanta su, wadansu kuma suna ganin ba dole bane ba, mu gwalasta dai shi ne a ce musu mustahabi. Da dai annabi ya hau kan dutsen Safa, abin da ke ne yayi kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku, sannan sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, lalle ba abin bauta sai Allah shi kadai, abin bauta na gaske babu shi sai Allah shi kadai. Anjaza wa'ada, ya cika alkawalinsa da yawa bayinsa mummunai. Wa nasara abada, ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me annabi yake nufi da wannan? Allah ya nuna maka a cikin mafarki, la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna. To yanzu gashi sun shigo al-masjid al-haram din, gashi suna aikin haji, sai ke godiya ga Allah, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da, Allah ya saka alƙawarin sa, wa nasara abda, ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hazama al-ahzab wahda, ya rinjayi taron kafirai kadai. Sune shekarar da aka yi gazwatul ahzab, kafirai suka raba goren gari ta zuwa ga dukkan wani wanda yake fada da musulunci, cewa a je Madina dai a yi wa musulunci ta tas. Suka taru suka yi sansani a bayan garin Madina, kafin su zo Salman al-Farisi ya bai wa annabi shawara cewa a yi wani katon gwalolon rami babba a kewaye Madina da shi, ta inda abokanan adawa za su shigo, ta yadda dawakin su da baban hawansu ba za su iya shiga wannan ramin su fita ba. Su mutanen Farisi suna da wannan dabarar yakin irin wanda babu ita kasar Larabawa, annabi da kansa zo jagoranci su ba kai wannan aiki. Saboda haka da kafirai suka wuce sai su shigo, sai suka tsaya baya har tsawon waɗansu kwanaki wanda kun riga kun san su a tarihi. Daga ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya turo iska ta rinka tuge rumfunan su, sai suka yi tsammanin iskar da aka halakar da wato ainihin adawa da ita ce za su zo musu, wanda aka halakar da mutane annabi gudu rihun fiha azabun alim, sai suka tattara nasu ne, nasu suka gudu. Shine Allah ke cewa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira, iz ja'ukum min fawqikum min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hazzu wa fadin sawarda alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu al mu'minina al qital wa kana Allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli al kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar ru'b fariqan taqatuluna ta'tuna fariqan wa awsakum ardahum wa diyarahum zuwa karshen ayoyi kamar da suratul ahzab ta yi bayani. To shine annabi ke bada labarin wannan, yake godiya ga Allah dangane da abin da aka masa a gazwatul ahzab. Wa hazama al ahzaba wahda, Allah ya rinjaye al ahzab tawagan kafirai shi kadai. To abin da annabi ya faɗa kenan. Thumma da'a bayna zalika, sannan yana yin addu'a tsakanin waɗannan al'amura, qala mithla hadha thalatha marratin, idan ya fito wannan jerin ababan sai ya tsaya sai ya addu'a ya roki alkhairan duniya da lahira duk abin da yake bukata na gafara da menene, kar ku manta wannan wuri yana daga cikin wuraren karban addu'a, yana wuraren da yake bukata kanati da addu'a lokacin da kake kan dutsen. Idan ya addu'a ya addu'a ya zuwa sai ya sake mai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku har zuwa ga sai ya sake tsaya ya addu'a ya addu'a, sai kuma ya sake mai ta wannan har sai da ya so nawa so qala mithla hadha thalatha marrat thumma nazala ila al-barq, sannan sai annabi ya sauka ya fuskanci dutsen Marwa, hatta idan sabbat qadamahu fi batn al-wadi, ana wannan magana a daidai lokacin tsakanin Marwa da Safa din, wato kwazazzabo ne a wurin, har ya zuwa lokacin da kafafunsa in sabbat suka sauko fi batn al-wadi, a tsakiyar wadi, dan wurin ma lokacin nan magudanar ruwa ruwa na wucewa, da annabi ya kai wannan waje sa'a sai ya rinka sassarafa, hatta idza sa'idata, har yazuwa lokacin da ya tsallake wannan wadi din masha hatta atal Marwa, har ya sai ya dinka tafiya kuma a hankali har yazuwa inda dutsen Marwa yake. Abin nufi, lokacin da ka sauko daga dutsen Safa zaka je Marwa, akwai wani iyakantaccen wuri a da wanda shi Jabir ke buka ga magana sa a da, da cewa fatan wadi tsakiyar wadi wanda ana bukatan kai sarrafa a wajen, ina jin faɗin wajen zai kama daga farkon masallacin zuwa ƙarshen sa ko sama da haka, wanda ana bukatan kai tafiya ne sarrafa a wajen, yayin da kake tafiya wajen Safa da yayin da kake dawowa Marwa, da duk lokacin zuwa dawowa in ka zo wajen sai kai ne da kai sarrafa. To yanzu tunda an gyara wajen an sanya fitilu, sai su hukumomin Saudiya sai suka sanya fitilu da ke baka izina cewa ka zo wannan wuri, kamar na mulina kana tafiya sai ga wata kore koren fitila irin fluorescent din nan wanda suke girin sun yi haka, idan ka ne tanga kuma ga sun yi haka wannan tsakanin wurin farko da na karshe inda wannan fitilun suke nan da yake mai wannan sarrafa din, idan ka je za ka ga wannan da zaran ka zo wurin farko sai ka fara sarrafa har ka je inda fitilar karshe take sai ka daina wajen tafiya da wajen dawo. Shine kuma malamu na fiqh suke cewa bainal milayn al akbarain, wanda zuwa lokacin zo kuma wadansu milayin aka sa, wato alama guda biyu aka sa kamar irin milestone din nan, kamar irin sumuntin nan da ake sawa na kirgan mil akan titi ko kilometers, aka sa kore a nan daya ta mula aka sa guda daya a damunan su kenan, yanzu kuma sai aka sa fitila, duk zamani na canjawa ana samun cigaba. shi yasa zaka ga da karanta bin Allah akbarai ne kaje kana neman me ba za ka same shi ba ke nan an bai tona ne kyau hatta atal marwata har lokacin da manzon Allah ya je wurin dutsen marwa fa'ala alal marwata fa fa'ala alal marwati kama fa'ala alal safa ya aikata irin abin da yayi akan safa lokacin da ya je marwa irin abin da ya faɗa akan dutsen safa shine ya sake mai ta akan mai kan dutsen marwa wa zakar al hadith jabir ya ambaci hadisin wa fihi a cikin hadisin yana cewa falamma kana yawmut tarwiya wato shi ibn hadar al asqalani so yake ya takeice hadisin ya fi haka abin nufi dai lokacin da yake kan safa ga abin da yayi da ya je marwa ga abin da yayi in ya sake dawowa dai wannan zai mai ta har ka dai ka dawo duk abin da zaka mai ta kenan kuma kar ku manta da ka tafi daga kan safa ka tafi marwa idan ka je zuwa ɗaya kenan yayin da ka sake dawowa kan safa ya zama biyu kenan idan ka sake koma marwa ya zama nan kenan uku kenan to kuma ana son ka yi guda bakwai wannan ke nuna za ka fara tafiyar ka akan safa ka kare akan dutsen marwa to idan kai wannan guda bakwai din ka kare akan dutsen marwa din ka riga ka gama sa'i mai aikin hajji na tamattu'i a wannan lokaci sai ya yi tsaye-tsaye ko ya aske gashin kansa gaba daya don abin da ya riga ya yi umara ne yanzu gaba shi yasa ayyukan umara gaba daya haka suke ka je ka ɗauko ihrami daga miƙati ka zo ɗakin Ka'aba ka yi kewaye guda bakwai da muka ambata bayan ka gama ka yi rakawi guda biyu da tawafi bayan ka gama ka je ka yi sa'i tsakanin Safa da Marwa shikenan ka gama umara to wanda yake aikin hajji na tamattu'i wanda zai yi umara ya ajiye sannan ya ci gaba da sa kayansa na gida har ya zuwa ranar da za a fita zuwa Mina sannan ya ɗauki niyyar aikin hajji to kaga da yayi wannan yanzu kawai sai ya tsaye ko ya aske gashin kansa shikenan sai je gida ya kwabe kayan wannan ya sanya kayansa na gida in ma da iyalinsa ya je aikin hajji ya halatta ya kusance shi dan yanzu ya riga ya gama umara yana jira ranar ta farko ta kuma ya tafi aikin hajji kun bai tona da kyau wannan ita ce umara sawa'un za ka yi umara ne ka daitacciya ka je ka yi ta ko kuma ka je ka yi aikin hajji na tamattu'i in dai kai wannan ka riga ka yi umara ke idan ko aikin hajjin da ka dauka na ifradi ne tawafin nan da kai dama tawafin qudum ne kai a wajenka ba sai tawafi wanda yake rukuni na aikin hajji ba kana gama shi kai rakawoyi guda biyu shikenan ba lalle ne sai ka zo ka yi sa'i ba ka yi kyale sa'i sai ranar goma ga wata ranar sallah ke sannan ka zo kai sa'i kana gama tawafin qudum shikenan sai ka ci gaba da zama da kayan ka na ihrami dan kai ifradi take ba halin da kayan gida har yanzu a ranar takwas ga wata ranar za a fita Mina wanda bayani zai zo dan ka kara sauran ayyukan ka da kai tawafi shikenan kun kuma ga dama kai tawafi kuma ka zo kai sa'ayi kuma har yanzu sa'ayin naka ka ajiye shi domin aikin hajji yayi ya zama to wannan tawafin qudumi zaka zo kai tawafin ifada na rukunin aikin hajji ranan goma ga wata wanda bayanin shi kuma zai zo nan gaba siffar tawafin da yake sai da lokacin da ya ja bambam kun bai tona da kyau to shi ne ke cewa zakar al hadith Jabir bin Abdullah ya ambaci hadisi wa fihi a cikin hadisin yana cewa falamma kana yawmut tarwiya yayin da ranar tarwiya ta zo ranar tarwiya ita ce ranar takwas ga wata tawajjahu ila Mina sai sahabbai suka fuskanci Mina suka tafi Mina wato ranar takwas ga wata an kira ita da suna yawmut tarwiya saboda galibi a wannan rana alhazin suke tattalin ruwa wanda za su yi amfani da shi wace gari ranar tara ga wata a tsawon arfa saboda akwai zafin rana to kowa sai ya tattara ruwa wannan ya sa cikin salkar raƙumi wannan ya sa dan a ranar zaka tandu kome saboda gobe tsayuwar arfa ce gaba daya sai ake kiran ta yawmut tarwiya saboda tanadin ruwa da suke a wannan rana tawajjahu ila Mina sai suka fuskanci Mina suka tafi Mina wa rakiba annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya hau kan taguwarsa domin tafiya Mina fa salla biha adh-dhuhra wal asr wal maghrib wal isha wal fajr annabi sallati adh-dhuhr a Mina haka la asr haka maghrib haka isha har yizuwa asbahi taralan tara ga wata thumma makasa qalilan sai annabi ya zauna bayan ya salla kadan hatta tala'at ash-shamsu har yizuwa lokacin da rana ta hudo fa ajaza sai kuma ya cigaba da tafiya hatta ata arafa har sai daidai dab da shiga filin arafa فوجد القبة قد ضربت له بنمرة سيسام أرجع أن كفى مثل بكة أو لن ذلك كلا نمرة قبة إتسي كلمر بكة وإتسي كيوية هكا إلا زمان متين بيكو أكو إتسي قبة تو أو لن ذلك كلا نمرة نمرة دب دسي قافي لن أرفاك أنجانيكو fanazala biha, sai annabi ya sauka ya shiga cikin wannan bukka tashi ya zauna, hatta idza zaghati shamsu, har ya zuwa lokacin da rana ta karkata ta batsakiya, amara bil qaswa'i, sai ya umarni a koro masa taguwarsa da ake kiranta qaswa, fa ruhilat lahu, aka daura mata sirdinta, fa ata batnal wadi, sai annabi ya hau har sai da ya zo batnal wadi, wato tsakiyar wadi, wato wurin akwai magudanar ruwa babba tsakanin Namira da filin Arfa. Har yanzu idan ka je katon masallacin nan, shine ake kira Masjid Namira, wanda a gaban masallacin za ka ga wannan alamar magudanar ruwa babba, har akwai gada. To sai da annabi ya je wannan wadi din, fa khataban nas, ya tsaya yawa mutane huduba daidai inda wannan masallaci yake a yanzu, thumma azana, sannan ya umarni aka kira sallah, thumma aqama, sannan ya umarni aka tada iqama, fa salla az-zuhra, ya sallati az-zuhr, thumma aqama, sannan ya umarni aka iqama, fa salla al-asra, ya sallati al-asr, wa lam yusalli bainahuma shay'a, annahu bai sallati wani abu ba a tsakanin wannan salloli guda biyu na nafila. Wato abinda wannan ke nunawa, ranan 8 ga wata haran nan ne al-hadid za su tashi tafi Mina gaba ɗayan su, kwan su da kurkusa su. Abinda ake so kuma a wannan rana, mutum ya tafi da wuri az-zahr sai mata a can, ya yi sallar az-zahr, la'asar ta zo ya yi, magariba haka, isha'i haka, az-zahr da la'asar kowace za ka yi ta a lokacin ta, ba jami'i za ka yi, magariba isha'i kowace za ka yi ta a lokacin ta, ba jami'i za ka yi. To wannan dare babu wani abin da aka ce za ka yi, za ka ci gaba da talbiya ne, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, in ka dinga talbiya kai karatun qur'ani ko kai zikiri, wani nau'in zikiri daga cikin zikiri wanda yake tabbatacce daga annabi duk yayi, an gane ku, ba tar an sa maka qiyamul layl ba, saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata nafila da yayi a wannan wuri, idan kai qiyamul layl kuma ka kai bid'a ke, sai dai kai kamar gurin da zaka yi ko karatun qur'ani kai barcin ka, idan aka wayi gari ba tar ga wata kenan ba, a rannan ne tsayawan arfa. To ka'idan tsayawan arfa lokacin ta baya farawa sai rana ta bar tsakiya, sannan lokacin take farawa, dan haka da gari ya waye annabi sai aka tafi, sai aka je aka kishiga filin arfa, ma aka tsaya a Namira har aka yi masa bukka inda ya tsaya ya huta, har sai da ta fitar rana ta bar tsakiya, sai sake ya zo inda wannan masallaci yake, jama'a duk sun hadu, annabi ya hutuba ta filin arfa shahararren hutuban nan tasa, bayan ya gama hutuba aka yi kiran sallah irin yadda ake kiran sallah, aka yi azhar raka'a biyu aka yi sallama, aka tashi aka yi kama kuma aka yi la'asar raka'a biyu aka yi sallama, ya zama an yi dambu takaddim ke. To daga wannan ne sannan sai a shiga filin arfa, haka ne ya kamata a yi. To amma a yanzu alhazai wajen miliyan biyu suna gudanar da aikin hajji lokaci guda, ina za ka iya cire su a Namira ka ce duk su sai ka shiga arfa sai bayan an yi azhar, kaga ba zai yiwu ba, shi yasa wurin tun karfe 10 yana filin arfa alhazai, karfe 10 wani ma 8 tuni ta yi masa a filin arfa. To sai dai ku sani, ko da ka shiga filin kafin wannan lokacin, shar'antuwar tsayuwar arfa din lokacin ta baya farawa sai an yi mai rana ta bartsakiya, kuma abinda ake bukata da rana ta bartsakiya sai a haɗuwa ya sallah az-zuhr da al-asr, in san samu ne ka je masallaci dan ka ji hutubar da limami zai, da hutuba ce ta riga ta tafi mas'alolin duniyar musulunci gaba daya, ka ji wannan hutuba, ka ji me aka umarni, me aka yi hani, ka yi sallar da bitar da yan'uwanka, sannan da an gama sallar shikenan lokacin tsayuwar arfa kuma ya fara kenan, daga nan har rana ta fashi kamar yadda zamu ci gaba kan sai an bai tunan da kyau sun maraki ba. Bayan an karga an kammala sallar, sai annabi ya hauta guwarsa, hatta atal mawqif, har sai da yaje inda ake tsayawa filin arfa din, fa ja'ala batna naqatihi alqaswa'a ila as-sakhra, sai annabi ya sanya cikin taguwarsa zuwa ga sakarat, wato idan ka je tsakiyar filin arfa din akwai dutsen da ake nuno shi, wanda ake kiransa dutsen arfa din ko kuma jabalur rahma, da wani dan farin zanci a samansa. To gabas da wannan dutsen za ka ga akwai falalan dutse shimfidadde, ko san dai falalan dutse ne irin kamfa ake ce masa ko menene. To sai annabi ya je gabas da wannan dutsen, bai hau wannan dutsen ba babban irin akwai shimfidaddun duwatsu, sai ya je ya hau kansu da raƙumarsa ya fuskanci inda ɗakin Ka'aba yake, shine Jabir hatta wai ina raƙuman ta tsaya sai ya faɗa ba, fa ja'ala batnu naqatihi, sai annabi ya sanya cikin taguwar sadin nan al-qaswa ila sakarat, tana saifin inda sakarat wato kamfar dutsen nan suke a ƙasa, kun gane da kyau, wa ja'ala hablal mushati baina yadayhi, sai annabi ya sanya hanyar da masu wucewar ƙasa suke tsayawa, saboda can sun yi tsari a lokacin su, wanda suke kan dabbobi ga inda zasu bi, wanda suke wucewa kasa ga hanyoyin su. Sai annabi ya sanya titin masu wucewa a kasa bayyana dai a gabansa, wattaqbal al-qibla, ya fuskanci al-qibla. Kun gane da kyau, ku duba annabi ya hayo taguwa tun daga Madina har Makka, da ya zo Makka ya sake hawa taguwa ya je Mina kwana, daga Mina ya sake hawa taguwa ya je na yaje Nabira, bayan an yi huduba kuma ya sake hawa taguwa ya shiga na filin Arfa. Duk wannan ke nunawa halaccin aikin hajji akan abin hawa. Yanzu in ka hawa mota yayi, duk wannan zirga-zirgar kai ta a mota yayi, sabanin waɗanda suke ganin cewa yi a ƙasa shi ne ce, don malamai sun yi sabani, yau wanne ne ya fi kai a sama ko kai a ƙasa? Waɗanda suka ce kai a ƙasa don saboda akwai wahala, saboda haka ya fi lada. Waɗanda suka ce a kai a sama, dan da a ce yi a ƙasa ya fi lada, da Allah ya zaɓar wa annabi sabin da ya fi lada. Ba haka ba ne ba? Ala kulli hal, bi hasabal yusr wa suhula, gurgudan yadda ka samu yusr. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau wannan dutse ba da yake tsakiyar Arfa, kaga akan taguwar sai ya fuskanci al-qibla sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal waqifan, bai gushe baina tsaye akan taguwar nan tasa, hatta gharabati shamsu, har sai da rana ta fadi, wa zahabati sufratu qalilan, wato hatta fatsifatsin nan launin da yake ragowa na ruwan dorowa din nan shi ma ya tafi, hatta ghabal qursu, ka har sai da kallon rana ya bace gaba ɗaya ba a ganin sa. Wa dafa, sannan sai annabi ya zabura zai bar Arfa kenan zuwa ga ina? Muzdalifa. Wato sai wannan ke nuna mana lokacin tsayuwar Arfa shine daga lokacin da rana ta kauce tsakiya har zuwa yau, har zuwa fatuwarta, sai ka tabbatar ta fadi kana filin Arfa. Kuma da aka ce tsayuwa ba lalle bane ba idan ka je wurin kana tsaye, ai akwai wahala kai tsayuwa ta wajen awa biyar, a ce tun karfe ɗaya na rana har shida na yamma ko awa shida ba zai yi ba. Ka iya tsayuwa, ka iya zama, ka iya kwanciya, ka iya kishingiɗe, duk ya yi. Haddara barci ya ɗauke ka har awa hudu, ba wanda ce tsayuwar Arfa ka ba ta yi ba, sai dai baka samu kayan su gibari da yawa wani kawai, amma dai tsayuwar Arfa ka ta yi. Shi yasa ko da mara lafiya aka ɗauke shi aka kai shi filin Arfa, ranga-ranga bai san abin da yake ciki ba, aka ajiye shi a filin Arfa, ya yi tsayuwar Arfa. Kun fahimta da kyau? Ashe tsayuwar ba lallai bace ba. Sannan hawa wannan dutsen kuma ma baya cikin sunna, ka ce sai ka matsawa kanka ka hau wannan dutsen da ake kira Jabalur Rahma, din nan ma bid'a ne cikin addini. To za ka galibi waɗansu alhazai daga waɗansu ɓangarori na ƙasar nan, har kokowa ake wajen hawa wannan dutsen, har ba daga waɗansu ƙasashe, India, Pakistan, akwai wanda suke can fa wajen, ma akwai wanda ya je wurin su yi kazanta, ma su yi bayan gida a wajen, wa'in sun dawo ƙasar su za su yi kuɗi. Kaga jahilci kenan, ga bid'a ga jahilci, sai je wahala kuma babu lada kenan. Shi wannan dutsen ba shi ne Arfa ba, filin wajen shi ne mai Arfa. Kaga dai bana aikin haji an yi wajen miliyan biyu mutum alhazai suka yi aikin haji, akwai wata shekara da muke can wajen miliyan biyu da rabi aka yi aikin haji, amma tare da haka a cikin filin akwai inda ba dan adam saboda girman filin, filin ya fi karfin mutanen da suke zuwa, motoci da komai da ake a ciki, ga manya-manyan tituna duk a ciki, ga ban ɗakuna, ga wurin cin abinci, ga menene, amma duk da haka filin ya wadace mutum sama da miliyan biyu. To inda a ce hawa wannan dutsen shine aikin hajjin, dan Allah wannan dutsen mutum nawa zai dauka? Sauran kenan dutse wasu ba sai ba. To kaga cewa sai an hawa wannan dutsen ma kansa ba shari'a bane, dan haka sai ake yi wannan kore. Bayan rana ta fadi wa dafa, sai annabi ya zabura, wa qad shanata lil qaswa izzimama, alƙaswa taguwar ta shanaka zimama, wato ya ja mata akalarta, mana bai saki akalar ba balantana ta yi sauri, hatta inna ra'asaha la yusibu mawrika rahli, saboda yadda annabi ke jan akalarta ya hana ta gudu, saboda ana tafiya cikin taro, annabi baya so ta yi sauri da yawa, waɗansu na tafiyar ƙasa raƙumi ya fi sauri, sai annabi ke so ya rinka tafiya tafiya da ta dace da masu tafiyar ƙasa, saboda harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Wannan jan ragamarta da yake yi ko jan akalarta da yake, hatta inna ra'saha, har ya kasance kan taguwar, laysibu mawrika rahlihi, yana samun masaka kafar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mawrik shine bayan ka sa sirdin doki, idan ka hau ba kuma akwai inda kafar kake sa ba ta dama, to shine mawrik. Me yake kira su da likafa? Ko likafa ke, har ya kasance wato kanta idan ta lankwaso shi dan annabi na jan ragamarta ko akalarta, har kanta na samu wato abin da take sa. kasan ita maulid din tunda na doki da na rakumi daban ne na rakumi a gaban ne da haka in ya dawo kan rakumin zai lanko to har ya taba maulid din ina fatan kun fahimta wa yaqulu bi yadihi al-yumna annabi yana nuni da hannunsa na dama yaqulu bi ma'ana yana nuni kenan isharar ce da hannunsa na dama yana cewa ya ayyuhan nas as-sakinatu as-sakina wato yana fadin haka da baki kuma yana nuni da hannunsa ya ayyuhan nas as-sakinatu as-sakina ya ku mutane a bi a hankali a ba a hankali a tafi a nufi a daina tunaniya sallallahu alaihi wasallam wa kullama ata hablan min al-hibal duk lokacin da yazo ya shode wani hablan wato wani tudu min al-hibal daga cikin tuddai ka san sahara idan iska ta taso za ka ga ta tare yaki nan ta tare yaki nan gurin to duk lokacin da yazo zai haye wani tudu cikin tuddai na yaki arqalaha qalilan sai dan sakamar arraquman akalarsa hatta ta sa'ada har ta samu daman hawa wannan tudu bayan ta hau sai kuma ya saki dan shi dai ya hana ta gudu dan da in za ta hau tudu akwai bukatar a take ta hatta atal muzdalifa haka annabi ya ce har yazo filin muzdalifa fa salla biha al-maghrib wa al-isha annabi sallati maghrib da al-isha'i bi adhan wahid da kiran sallah daya wa iqamataini da kuma iqama guda biyu wa lam yusabbih bainahuma shay'a annabi bai yi wani sallar nafila ba tsakanin su at-tasbih anan gula da nafin sallar nafila wa lam yusabbih bainahuma shay'a abun nufi kaga magriba ta yi masa tunga filin ina arfa tun da rana ta fada magriba ta yi ta yi haka bai magriba can ba har sai da yazo muzdalifa saboda dazu da rana ya hada magriba la'asar da azhar ya yi dan mutakaddim yanzu kuma zai hada magriba da isha'i dan mutakaddim saboda sai ka zo muzdalifa sai ka sallaci magriba raka uku kai isha'i raka biyu da kai wannan kare da kasar ma da ake gaba da muzdalifa wannan dare ba abin da aka shar'anta maka kai za ka kwanta ne kai ta barci har asuba saboda gobe akwai aiki a gaban ka goma ga wata kun gane ko sun mataja'a sai abinda malamai suka ce idan ka ga kai jinkiri a hanya har za ku san kai rabin dare ko sha biyu baka zo muzdalifa ba ya kamata kai sallar da magriba da ita idan a hanya kafin ka zo da ko wata shekara da aka samu cinkoso akwai alhazan da suka taso daga arfa bayan sallar magriba a motoci saboda cinkoson da ke hanya ba su karso muzdalifa ba har sai bayan yin sallar asuba to kaga anan gurin ba za ka ce ba yayi dole sai da annabi je muzdalifa yayi magriba da isha'i lokacin sallah zai wuce sai ka yi ta an gane ko wa kullama atana mun karanta nan ko fa salla bihal maghrib wal isha bi adhanin wahidin wa iqamatin wa lam yusabbih bainahuma shay'a thumma taja'a bayan annabi ya sallati magriba da isha'i sai dan kishin gida ya kwanta barci hatta tala al-fajr har yazo lokacin da al-fajr yake to wa salla al-fajr ya sallan asubahi hina tabayyana lahu as-subh lokacin da asubahi din tabayyana gare shi bi adhanin wa iqamatin akai kiran sallah tare da iqama thumma rakiba sannan annabi ya saki hawa dabbarsa hatta atal mash'ar al-haram har sai da yazo wurin da ake kira al-mash'ar al-haram wani dutse ne da yanzu yake kusa da masallacin Muzdalifa akwai babban masallaci a Muzdalifa kusa da shi akwai wani karamin dutse wannan dutsen shine ake kira al-mash'ar al-haram kina laki ta fa za ka rufe munafiqun kun fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram ku rufe kamar hada ku sabulla ma'ana dai ambata Allah wurin da ake kira al-mash'ar al-haram to wannan dutsen shine al-mash'ar al-haram sai da annabi yazo daidai inda wannan dutse yake yayin da yazo wannan wuri me ya faru fa taqbal al-qibla sai ya fuskanci al-qibla fada'ahu ya roki ubangiji wa kabbarahu ya girmama ubangiji wa hallalahu ya haylala fa lam yazal waqifan bai kushe daina tsaye kar da kuwarsa ya fuskanci dakin kaba ya fuskanci al-qibla hatta asfara jiddan har sai da gari yayi sarari sosai wato haske ya bayyana rana dai ba ta riga ta fito ba fadafa sannan sai kuma annabi ya tafi qabla an tatla ash-shamsu tun kafin rana ta fito wannan kwana a Muzdalifa dinnan wajibi ne cikin wajiban aikin hajji akwai malaman ba da suka ce ma rukuni ne cikin rukunin aikin hajji dole mahaddisi ya kwana a Muzdalifa amma an yi rangwame ga mata da tsofaffi mata da tsofaffi idan suka zo Muzdalifa suka dan tsaya sha bayan sun yi sallar isha'i wajen sha biyun dare sa iya tattara nasu nan su tafi su kwana a Mina a tent din su saboda dangari ya waye dai su jifa cikin lokaci kafin masu karfi su zo su take su an gane ku haka waɗanda ke koro dabbobin da za a yanka gobe su ma an musu afuwa sa iya take su in sun tsaya wani bangare na dare ba sai sun kwana ba sa iya take su haka idan kana shugabantan ayarin tsofaffi din ko shugabantan ayarin mata kai ne aminin ragabi a to shikenan za su tafi dai zaka tsaya ne kai ba za ka bi su tafi kai ma duk an maka rango ne amma dukkan mutumin da yake ba tsoho ba ba mace ba ba wani ma abucin uzuri ba yi ta kwana a Muzdalifa to yanka ya kama shi sai ya yanka dabba kaga a dabba ku galibi Muzdalifa ne yi ta kwana a Muzdalifa
yi
ta kwana a Muzdalifa ne yi wanda yi ta kwana a Muzdalifa yanka ya kama shi a garka tambaya don ka fahimta
a
har asubahi kai ta yi idan asubahi ta yi shi kenan ka tashi ka abin nan ka yi sallan asubahi ka fuskanci zakin ka abu abin da ake bukata ka yawaita istighfari ka yawaita ambatan Allah ka yawaita hailala har yi zuwa lokacin da rana za ta kusa fitowa sannan daga nan sai ka yunkura sai ka tafi mai nafi shi ne ke to haka annabi ya ta yi falami zulma kifan hatta asfara jiddan fadafa'a sannan sai ya zabura ya tafi qabla an taqlu ash-shamsu kafin rana ta hudu hatta ata batna muhassirin hasai da yazo tsakiyar wani wadi da ake kira wadi muhassir an gane da kyau wannan wadi muhassir an ce anan ne aka halakar da mutanen da ashabul fil kenan Abraha da mutanansa da annabi yazo wannan waje fa harraka qalilan sai dan kare sauri dan ya wuce wajen galibi da annabi ya wuce inda aka wa mutane azaba yakan yi sauri ya wuce wajen sai illa ruwa ta tsayar da shi dole thumma talaka tariqal wusta sannan sai ya kama wata hanya ta tsakiya allati takhruju ala al-jamrati al-kubra hanyar da idan ya bi ta tsakanin dutse da dutse za ta hudo da shi daidai kan al-jamrati al-kubra wato wurin da ake jifa din nan na uku ka san wurin jifa din guda uku ne akwai al-jamra al-ula wanda ake kiranta subura akwai al-jamra al-thaniya wanda ake kiranta al-wusta akwai al-jamra al-thalitha wanda ake kiranta al-kubra a daidai suke yayin da ka taho daga Mina zaka tafi Makka al-jamra al-subura zaka fara samu sannan al-wusta sannan kuma al-kubra to a wannan rana ta koma ga wata cikin waɗannan wuraren guda uku ɗaya ne kawai ake jifa shine na ƙarshe wanda yake daga nan zaka kama hanyar Makka to da haka da annabi ya zo ya fito daga Muzdalifa ya je ta wadi Muhassir a yamakon ya bata lokaci sai ya biya wuce cikin waɗannan sai za a ga wata hanya wadda kawai taikin wannan jaratul al-jamra ɗin ya zo jaratul aqaba kenan wannan hanyar ba dole bane sai ka bi ta yanzu kila ma yanzu babu ita Jabir din ya faɗa mana kawai komai so yake shi kamar computer komai sai ya faɗa abin da ya ga annabi ya yi fa har daga kallon sun masalaka tariqal wusta annabi kama hanyar nan ta tsakiya allati takhruju ala al-jamratil kubra wadda za ta bullo daidai saitin al-jamratil kubra thumma ata al-jamrata allati 'inda ash-shajara sannan annabi ya zo daidai wannan jamra din wadda take 'inda ash-shajara a daidai wurin wata bishiya wadda daga ita sai Makka din ita ce din muke magana akan ta faramaha bi sabain hasayatin annabi ya jefe ta da tsakonkoni guda bakwai yukabbiru ma kulli hasatin minha yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa daga cikin guda bakwai din nan kullu hasatin mislu hasal khazfi kowace tsakuwa daidai tsakuwar da ake kira hasal khazfi ma'ana dai kaga idan mutum ya zo wannan jamratul aqaba ita mutum zai jefa da duwatsu guda bakwai kowace dutse kana kabbara Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka jefa wannan sama da suna cewa kara da bismillah bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar ka jefa har guda bakwai wannan tsakuwar shine yake cewa kullu hasatin kowace tsakuwa mislu hasal khazfi al-khazf shine wani wasa da ake da tsakon gwani kai haka da babban dan yatsanka da manuniya kai haka ka sa dan yatsa nan idan ka balla haka shine al-khazf dai miki kira so nawa me kai ce to kun dai fahimta ko da yare kuka baje yayi arama min batnil wadi annabi ya rinka jifa ne daga gangare inda gudanar ruwa take thumma sarafa ila al-manhar bayan ya kammala jefin wannan duwatsu guda bakwai sannan sai juya ya tafi ila al-manhar zuwa inda ake yanka dabbobi al-manhar wurin da ake soke rakumi domin annahar shine sukar rakumi manhar wurin da ake soke rakumi fa nahara ya soke rakumin sa thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannabi annabi ya hukanta guwarsa fa faba ila albayti ya tafi zuwa kuma dakin Ka'aba a Makka
فصلى بمكة الظهر يجي يصلي الظهر أمكة يفي رواه مسلم مطولا ابن هذا يا كاسك هو حديث عند بعده سيدي مسلم ديا رواه حديث عند طولا أنا عندي فيها كجيا سيا كجيا ليك عند هذا أبي كاري بسيط أكيد هكذا وانا رانا كبو مجاوتا دام إذا كزومينا أيك عبد الله تني أجابنك أنا من الجابر يا أم بثامنا عبد الله بيو بأم بسنا أخذنا هدومبا aiki na farko da shi ne jifa za ka dauki duwatsu guda uku ka je ka jefi da masallaka ba da duwatsu guda uku bayan ka gama wannan sai kai me ka yanka dabbar ka ga mai tamattu yi ko mai kirani bayan ka gama yanka sai kai aski ko sai sai bayan ka gama aski ko sai 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 ka tafi makka sai ka je ka yi tawafin ifada a safar tawafin da muka ambata sai dai wannan ne yanzu rukunin aikin haji ne wannan da zamu ce masa tawafin kudum ne amma ne yanzu fa rukuni ne aikin haji idan ka je kai tawafi sufar da muka ambata kai rasulullahi ko guda ne sufar da muka ambata sai ka je kuma ka sake yin sa'i dan sa'ayin da kai tsazu na umra ne ba na aikin haji ba yanzu kuma inda zaka yi na menene na aikin haji ne saboda haka sai ka je ka sake yin tawafi to idan kai wannan ka gama sai ka dawo Mina ka kwana kafin mu ce wannan wuri yayin da ka zo kai jifa ka yanka dabba kayi abin da ake kira at-tahallulul asghar jiya mun ce lokacin da ka je miƙati ka dauke ihrami daga lokacin da ka sanya ihrami ka fara labbaik Allahumma labbaik bai halatta ba ka kusanci iyalinka bai halatta ba ka daura aure bai halatta ba ka daura ma bai halatta ba ka farauci dabba wanda take sirri bai halatta ba ka sanya turare bai halatta ba ka aske wani gashi a kanka bai halatta ba kai abdul ba mallaka kir da gabo wannan ba to yayin da ka zo yau kai wannan jifar kai yanka dukkan waɗannan ababan kuma yanzu sun dawo sun zama halal a gare ka sai abu guda ɗaya shine kusantar iyali da kai jifa kai yanka ai da lokacin ma zaka izo ka tube ihramin ka sai rigar ka ta gida ka sanya turare kai ado kai komai komai ya halatta yanzu ko kaga dabba in dai a wajen hurumi ne ka iya farautarta ya halatta an fahimta ko a wannan lokaci kuma ko da an daura maka aure babu laifi ko da ka daura babu laifi ko ka yi zaurfi babu laifi a wannan lokaci to amma ka kusanci iyali shine aka ce ba da wadan suka ce a'a ko da kusantar iyali a'a ko da komai ya halaka amma banda maganar neman aure din tunda maganar neman aure na iya gadar da daurin aure na iya gadar da jima'i jima'i kuma yanzu bai halaka ba gare ka har sai bayan ka ji ka abin da ke kai ba ku ba to inda sabani yake shine duk malamin sun yi da idan nayi guda biyu cikin waɗannan zuwa abin da ya sama nayi abin da kira tahallul asr ne jifa nayi yanka dabba nayi tahallul asr to bala tana kuma nayi jifa nayi yanka dabba kuma na aske kaina kaga ai abubuwan ina cikin dai da tahallul asr to amma da sai dai ne zan yi fa nayi tahallul asr akwai malaman da suke da ra'ayin ko jifa kadai kai ya halatta ka tsire kanka ka saka kayan gida sannan ka je kai yanka kai sauran abubuwa kai a tahallul asr kuma suna da hadisi akan haka masu inganci akan wannan matsala to lokacin da kai wannan ka gama jifa yanka dabba aski shikenan sai ka tafi makka ka je kai tawafi guda uku tawaful ifada kenan shine rukuni ne cikin rukunin aikin hajji ka kai sa'ayi a bisa ga sifar da muka ambata rukuni ne cikin rukunin aikin hajji ka to sai ka dawo Mina ka kwana idan ka dawo Mina ka kwana aka wayi gari ya zama nawa ga wata kenan 11 ga wata aka sake wayar gari 12 ga wata aka sake wayar gari 13 ga wata waɗannan kwanakin guda uku dinnan 11 12 13 ga wata sune ake kira ayyamun ma'dudat in ka hada su da ranar sallah 10 ga wata da kuma wancan guda uku ba su zama guda hudu ba to suna kira ayyamun ma'lumat waɗannan kwanaki kwanaki ne na cin nama da zikiri kamar da manzo Allah ya ikara cikin hadisi dan saboda kun yanka dabbobi na hadaya shikenan kowa zai ci cin soyayya na ambaton Allah ta'ala kawai to a wannan kwanaki 11 da 12 da 13 ga wata zaka je jifa to amma jifar ta ta bambanta ta ranar 10 ga wata ta ranar 10 ga wata jamra ɗaya kaje fa da zuwa su guda nawa 7 kuma kai wannan tun da safe idan dawo warkar ga mai hudo wala nake da waya ka zo kai to amma a ranan 11 da 12 da 13 in ka kai har 13 za ka yi jifan ne bayan rana ta bar tsakiya. Dukkan wanda ya jifa kafin rana ta bar tsakiya ba sai ba dan lokacin ta biyu, saboda akwai alhazai da suke ɗiban mutane, akwai malamai da ke ɗiban mutane musamman alhazan mana Najeriya. Kawai ka ga wani malami ana girma ma shi ya ja mutane yiwu tun karfe 8 sun je sun yi jifa, wallahi tallahi ba sai ba dan sun saba manzon Allah. To idan zaka je wannan jifa zaka dauki duwatsu ne guda 21, dan kowane ɗaya daga cikin jamra ta ula zaka je fifa duwatsu guda 7, na biyu zaka je duwatsu guda 7, na uku guda 7, kaga yalma duwatsu 21. Duk duwatsun kuma su zanto kanana ba manya ba, wanda zaka iya daura su kan babban dan yatsa ka balla haka irin wasa da yara suke na balla duwatsu ɗin haka duk zaka yi wannan. To abinda ake bukata a wannan lokaci, ka ɗauki wannan duwatsu 21 babu laifi ka kara safaya ko da waɗansu za su kuskure. Amma yanzu da ke idan ka je wurin jamra ta farko kana jefa Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka jefa ko bismillah Allahu akbar ko Allahu akbar kadai ka jefa, har kai jefa guda nawa? 7 ka kare. Tsakanin wurin na farko da na biyu ai akwai dan tazarar tafiya, kila zai kusa daga nan zuwa wajen bakin titi. To idan ka tafi ka bar wuri na farko kafin ka je na biyu, sai ka tsaya ka fuskanci Ka'aba, kai addu'a kai addu'a ka roƙo wa kanka don alherin da kake so na duniya ko lahira, ka nemi tsari daga dukkan wani tsari na duniya ko na lahira. Idan ka je wurin ta biyu ka sake yin jifar zuwa su guda kan sofar da kai, idan ka bar ta kan hanyar ɗauka ka sake tsaya ka yi addu'a, idan ka je ta uku ka yi jifa kawai sai ka yi tafiyar ka. An fahimta da kyau? Idan kai wannan jifa yau ranar 11 ga wata shikenan, kuma baka da wani aiki sai gobe 12 ga wata sai ka sake yi. To daga ranar 12 ga wata in ka ga dama ka iya ta turo kanka ka dawo gida kawai kana jiran yaushe ne da tafiyar ka. In ka ga an ce gobe za ka tafi sai ka je ka yi tawafin wada da wafin ban kwana. In ka ga dama kuma ka iya tsayawa har ranar 13 ga wata sannan ka tafi, shine Allah ke cewa wadhkurullaha bi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi. Wanda duk ye taho ya gaggawar tahowa a cikin kwanaki biyu a maimakon ya kai kwana ta uku yayi, wanda kuma ya jinkiri har ya kai na uku yayi, amma dai abin da ake nufi liman taqa da na farkon da na biyu kowa sai yayi taqawa, ba wai dadewar ko rishin dadewar ne laifi ba, a taqawa ake bukatar ka samu cikin dukkan abin da kai. An gane ku? To waɗannan kwanaki guda biyu ne guda uku ne da zaka yi Amina, jifa dai gashi sai azhar ta wuce zaka yi. Tun daga azhar har zuwa lokacin faduwar rana, idan rintsi yayi yawa ya halatta ka bari ma sai bayan magariba ka je kai. Sahabbai sun rinka zuwa bayan isha'i su jifa su dawo. Inda alhalin mu ke matsawa kansu rashin jagoranci mai kyau. Lokacin da muka zo na tayar mun fahimci cewa in za ka yi jifa ranar 11 ga wata, to mafi kyau ka tafi wannan jifar bayan sallar azhar, saboda galibi tunda a rannan alhazai sun san ba tafiya za a yi ba, za a je a yi jifa ne a dawo Mina, galibi ba sa tafiya sai bayan la'asar, sai bayan la'asar ka ga cunkoso ya yi yawa. In ka je bayan azhar ba cunkoso da yawa, an gane ku? In ka je bayan azhar ba cunkoso da yawa, amma ranar 12 ga wata tunda galibi rannan ranar tafiya ce, to a wannan ranar mafi kyau ka bari sai bayan la'asar likis, sannan ka tafi. Duk sun zo sun yi jifa sun wuce maka a burci. In ma duk wannan cunkoso ya yi maka yawa ko da ranar ne ko da baiyi, mafi kyau ka bari bayan magariba ka je kai kanka, ko bayan isha'i ka je kai kanka, duk ya halatta. Amma sai ga alhazai mata sun yi ta damara, wannan ta rike kugun wannan, wannan ta rike kugun wannan, waɗansu da wannan damarar da suke ci cewa ba za a raba su ba nan suke mutuwa, saboda mai sun ci damara da juna sun yi kamayya ba kai ta ka raba su ba, kuma a nan suke kashe waɗansu, saboda wani ɗan dattijo ya taho ya zo da su ya wuce an canja masa direction an shiga da shi sai da hali sai a tattake mutum ka ga mutum ya mutu, galibi wajen jifa ake mutuwa. Duk da cewa duk shekara sai ka ga al'adu su hukumar Saudiya suna ƙara fada da wajen, suna ƙara gyara al'amura, suna ƙara fito da hanyoyi na yadda za a kare kai daga abubuwa, to amma dai cunkoson mutum miliyan 2 dole za su fitar da kashin control ɗinka duk yadda ka iya. To abin da muke so mu faɗa kana nan gurin shi ne waɗannan kwanaki guda uku na Mina, galibi alhazanmu idan suka je barna suke a waɗannan kwanakin ba ƙarama mai yawa ba, ƙarama ba, maza da mata a kowanda suke tufafi suna bayar da wani wuri kamar nunin kaya kawai, daga ranar da aka ce an je an yi jifa an dawo an tire an sa kayan gida din nan, to shikenan kai ta ganin nan gurin namiji ya tsaya da mace, nan namiji ya tsaya da mace, abun kunyar wannan da wuya ganin shi a wata kasa in ba a Najeriya ba. To duk wanda ya ga wannan ya kamata ya al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ko da za a saurare shi ko ba za a saurare shi, bai sauke nauyin da yake kansa, saboda rashin da'a da zaga ana yi abubuwan ana saba Allah da yawa a wajen. Allah ko yace wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, an mutu ne da zikirin Allah, ba kwanaki ne an batan Allah, ba kwanaki ne yin fito na fito da Allah subhanahu wataala ba. Kuma da yawa sai ka ji mutun da kalma ta zahilci cewa to ai an riga a tunda dai mun riga mun gama aikin haja, an soke duk abin da muka yi bayan sai dai sabon file, wa baka tabbas din an soke dadin, in ma ka fado wannan sai da shi na cewa aikin haja na kama da wuya in ya karbu shaidar an karba aikin ka, shine a ga ka rufuna wa Allah, ka canja al'amuranka. Amma kana shirin zaka dawo kai tsiya, kowa ya san ba karba na da baki nan, na da ma ba karba ba, sai da hali kawai. To ina jin wannan shine dan jerin abin da ya shafi aikin haji a dare da muka gaci haka, duk da hadisin Jabir ya takaita, amma dai wannan jerin yayi. Yanzu kawai abin da zan shine in ba ku dama na tambayar akan abin da aka yi ciki, dan mu sake fito da wasu ababai fi bayan an yi shirin sallah.
Lokacin da aka hau mota daga Lafa da Sarbiya, idan ana cikin yin haka da ce yawancin abin mu sai a daina kuma sai a maka mata kamar shi kuma.
Kuma ta tsaye ta riga ta biyar cewa dai akan hanyar mutum zai kai ne, kan ga wani abu da gan kishi haka ya ba ta kata mai kuci. Dan haka dan mutane sun yi ta hirarsu akan titi, kai ba ka yi cigaba da talbiyar ka, abba ta aka yi talbiya sai mutane kun yi taraba. Asalin talbiya kowa zai tashi ne. Ye tare mu ringa fara tare muna karawa tare wannan musbida ne, ni zan yi tawa kai kai taka wancin ita ce ci gaba da tabi ne
biyu kuma da wajen da ka kafin aji wajen wannan duka za ka ci gaba ko wani zane ka ta kai kafin aji wajen mu daga nawa ki fara kawai kuma ka gama a lafiya ki lafiya
na fara da wafi. To ai duk saitin sa ne wannan zanen da aka yi, ai saitin shi hadar al'asuwar din da ya yi. Shi yasa ni ma bace dole sai ka yi zalasu mata kai guda nawa baka guda uku bura gudu da ka samu kanka a ciki, in mutum ya samu kansa zai je ya sumbata shi kenan, in kuma taro ya yi abin nan sai dai ya shafe shi ya sumbata shi kenan, ba haka ba daga yadda yake nuna.
An yi dawadi sannan kuma ya zo a yi arziki sannan sai an kowa mulki kawai an kowa mulki sannan ke
duk ya yi wannan rana ta goma ga wata abinda ake so ka fara yi jifa, sannan sai yanka idan aikin hajjin da kai wanda ake yin yanka ne kira ne ko tumatu, sannan sai aski, sannan sai tawaful ifada. Amma inda za ka gabatar da wannan akan wannan kuma ya halasta. Wani ya zo ya saba annabi ke cewa na je na yi yanka kafin in fara jifa, annabi ce la haraj. Wani ya ce na je na yi aski kafin in yanka, annabi ce la haraj, ba laifi. Duk abin da ka fara yi akan dan wanta babu laifi. Dan haka alhazan da suke zuwa wanda da sun yi jifa sai su wuce su yi dawafi sannan su dawo su yi yanka ko su yi aski daga baya, duk ya halatta. Amma abin da ake so ka jiranta su a haka, farko jifa sannan yanka sannan aski sannan dawafi. Amma inda za ka dora kai akan ɗaya kuma babu laifi ya yi. Na'am. Idan mutum yana aikin haji babu wani azumi da zai in ba azumin da ya shafi aikin hajjin ba, kamar mai tamattu'i wanda baya da abin da zai yanka na hadaya. Allah ya ce fasiyamu salati ayyamin fil haji wa sab'atin zawjatin, zai ko azumi kwana guda uku a aikin haji da ya dawo gida ya bakwai, kaga wannan zai yi aikin zai yi kira cikin wannan hali. Ko mutumin da zai yi azumi na fidiya wanda muka yi bayanin sajiya, shi ma kaga zai yi wannan cikin kwanakin hali. Amma kawai ka ɗauki azumi na nafila ba a sunnan ta baka wannan ba, baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda muhammad. Duk yadda ka jefa dutsen yayi ba a ce dole sai ka rike da wannan yatsan ba, ai wani baya da wannan yatsan sai yaya kai dai ka jefa ake so. An dai faɗi siffar dutsen ya zama ƙarami kar ya zama babba. Akwai wanda suke jahilci ma idan suka je su ɗauki manyan duwatsu suna ganin tunda jifan shedan ne bari su more su, wani mata kalmi zai jifa, wani ya haɗa duwatsu da yawa ya watsa haka gaba ɗaya, duk wannan kaga wasa da ibada ne wannan. idan Allah ya tsara maka abu ko manzo Allah ya tsara maka yadda yake kai haka zaka yi ba kai da kake so ba kuma abin da ya kawo wannan daukar cewa jifan shedan ne ba wani littafi na addini da ya ce wannan jifan shedan ne ramil jamarat kawai yake cewa amma ba jifan shedan bane ba jifan shedan bane ba na shedan ne da kuita jifan ta ya ko kawai da ba zai kudu ba na
wannan
da
yake
ba na sha hudu ba da rashin yanka banji ba wannan da yake na wannan da yake na yana sha hudu ba da rashin yanka to me ya
hada
alakar wannan da wancan a wajen aikin hajji take amma so kike kai dabara sai ka alaka zan baka ansa amma ka san na gane dan kana ta baka ka dauka ka kifa ni na gane layya ada yin tudin nan goma ga wata ranan goma ga wata shin ya halatta mutum zai iya yin ranan 11 da 12 ko kuma dole sai goma ga wata to akwai sabani mai karfin da kike kan wannan abin da kike nufi da mai karfi wato jadin ja ta fuskar dalilai a kodin da suke ganin cewa daga ranar goma din nan ba za ta yi ba inda ta riga ta wuce ka shikenan ina jin cikin wannan masu ra'ayin akwai ibn hazm sun za ka fa kwarai da gaske kan cewa za ka kara akan ko ko ba za ka kara ba akwai malaman da suke ganin za ka iya yi a cikin dukkan waɗannan kwanaki da ake kira ayyamu tashrik wato tun daga ranar goma zuwa 11 zuwa 12 zuwa 13 amma dai mafifici tun dai annabi bai taɓa ketare wannan rana bai ba to kuma bai kamata ka ketare ta ba mafifici kenan dai shine mutum ya fita daga cikin gokonto na bismillah
a wannan ayar inda safa da marwa ya zama dole ne mutum
ya karanta ba dole bane ba mutahabbi ne bisa ga wani zancen kuma dole ne dan idan muka dauki malaman da suke cewa muka dauki zancen malaman da ke cewa duk abin da annabi ya aikata ya zama wajibi mun yi wannan bayani
assalamu alaikum ala tambaya ta shi
waɗannan guda uku ne kawai aka sa ka inda ya tawafi ne lokacin aikin haji ko ka yi tawaful qudum da tawaful ifada da kuma tawaful wada su ne aka sunnanta maka amma idan ka zauna a makka menene mafi falala da ya kamata ka yi ta yi tsakanin tawafi da sauran waɗansu zikirai waɗansu malaman suna ganin ka yi ta yin tawafinka duk lokacin da ka yi tawafi guda uku ka yi sallah guda biyu ka kare kenan sannan ka ga daman an ji maka sake akwai wani tsakanin mai ta dawa biyu da yawa da kuma cewa mu sake umara dan akwai waɗanda suke sake umara sai su yi aikin haji kuma sai su tashi sai su fita je ta na'im sake ɗauko ihrami su zo su sake umara to wannan da yawa daga cikin malamai sun ce bid'a ce sai dai in ka sake wata sabuwar tafiya ne kafin ka sake wata sabuwar umara din dan in har kana so ka yi umara din to sai ka yi aikin hajin da yake akwai umara a ciki shine tamattu'i ko qirani amma alhazan mun na Najeriya dan wayo sai su yi ifradi tunda ifradi babu yanka ciki kuma ba kashe kuɗi sai ka yi ifradi kuma idan ka zo makka za ka kwana uku ko hudu kuma sai ka fita ka je ta na'im ka sake ɗauko ihrami ka zo kuma ka yi umara wai so kake ka ce mai tamattu'i yadda kai aikin haji da umara ni ma na aikin haji da umara shine Ibn Taymiyyah ya ce ai kai umarka da kai ta bid'a ce dan saboda kai ta ne bayan aikin haji shi ko wancan mai tamattu'i yayi ta tare da aikin haji ya fara yin umara sannan aikin haji in kana so ka dace da sunna sai ka dawo garinka sai ka sake sayan ticket sai ka tafi umara sai ka je kai to shikenan mun yadda ifradi ban yi bayanin sa ba dan kila bayani zai ƙara zuwa nan gaba sai dai sai mun je karshen babun sai mu karkare dan gaskiya akwai magana kai ifradi ya tabbata dai annabi lokacin da yazo daukar ihrami ya ce da alhazai ya ce wa da sahabbai wanda ya ga zai yi ihrami da aikin haji kadai yayi wanda yaga zai aikin haji da kira da zai harama kai da umara kadai yayi wanda ya kuma zai hada umara da aikin haji yayi kaga da kirani da mai diya ba da izini haka aka taho tun daga Zuhuraifa ana zuwa Makka sai annabi ce to duk wanda ya riga ya koro wanda bai riga ya koro dabbar sa ba to ya umara yayi aski wato ya mai da aikin hajin sai ya zama kenan ta mutu wanda ko ya riga ya koro dabbar sa ya ci gaba da zama cikin ihramin sa ya zo mai kene yake kirani sahabbai suka dinga jikiri suka yi kyalefi annabi ya sake jaddadawa sai bai jaddada su wani adadi yace duk wanda aikin haji kawai ya dauko da ifradi ya dakatar da shi yanzu tunda yayi tawafi yayi sa'ayi yayi aski ya mai shi umara ya saka hantar gidan sarana ta fasgota ya sake niyyar daukar aikin haji dan ya zanto ta mutu yi to kaga wannan Imam al-Bukhari yayi babu akan haka Abdul Ghani al-Muqaddasi yayi babu akan haka cikin littafin sa Umdatul Ahkam waye sun yi babu akan haka saboda haka Imam Ahmad ya matsanta kwarai da gaske cikin malamai magabata cewa lalle yanzu idan mutun yayi ifrari to a matsa masa da ya je ya yi sa'ayi to shikine ya mayar da shi umara dan ya sake daukan aikin haji sai da tamattu sai ibn hazm kan sa albani suna ganin yanzu ga fushi gaba daya ifradi mansuhi ne annabi ya tafi cikin dalansa da haka yanzu ba magana ifradi sai dai ko tamattu ko ikrari to wannan matsala ce ta rikici ta fuskar ilimi shi yasa ban gungu su kofar ta baran karta da mana wannan saba ba amma ka tabo ta baya dirabi idan mun zo karshen aikin hajjin sai in tara mana maganganun da malamai suka yi a takaice sai in ba mu su ci duka su ci kenan mun huta wani ba zai kara tambayar mu ba wannan yake cewa
salamu alaikum
ina jin ka a biya ne me ake biya a banki a can ba yana da kyau kwarai da to a nan kuskure yake hadaya da ake biya kasan su kasan saudiya sun yi tsari akwai ofis daban-daban inda za ka je ka biya hadayarka irin abin da kake so a yanka ma za su tema mafi karancin dabba ta karshen kasa kaza ne in ka ga dama kuma za ka sai ta kaza sai ka ba su kuɗi sai su baka abin nan rasit cewa ka riga ka biya to dukkan wannan abin da ka biya gwamnati ta riga ta yi tsari ga wurtacce wanda a ranar 10 ga wata da sunan ka din nan da kasa da adireshin ka da komai za a yanka a madadin ka a raba naman ga mabukata duk a madadin ka gwamnati ta haka nan sauƙaƙe aiki to duk wanda ya wannan ya halatta da fatawar malamai saboda an fi tsari ne wanda aka tsara shi to amma abinda waɗansu malamai ke ba da fatawa shi ne idan mutanen masu gaje suka yi wato umara suka sauke umararsu suna jira takwas ga watan su ƙudurriyar aikin hajji daga masaukansu su tafi Mina wanda suka yi ta mutu ike nan to sai waɗansu malamai ke ba su fatawa a wannan zaman naka na maka ya halatta ka yanka tun kafin ranar 10 ga watan ka zo to wannan duk wanda ya yanka yankansa bai ba sai ranar 10 ga wata maganar da suka dogara da ita magana ce da'ifiya an kawo ta cikin sharhin Muktasar Khalil koda a mazhabar malikiya min ghairil mashhur ne maganganu guda uku ne wannan ita ce tafi kowace da'ifanci akan mas'ala don haka duk wanda ya baka fatawar cewa ka yanka dabbar ka kafin ranar 10 ga wata kar ma ka saurare shi don in ka yanka ma ba sai ba dan lokacin ta bai ba yadda ka san yanzu ka tashi ka yi sallan asubahi ta gobe ta yi yanzu saboda me lokacin bai ba dan haka ba ta yi ba kenan yadda ka san ka sallaci azhar karfe 9 na safe kaga dai lokacin azhar bai ba dan rana ba ta fatsakiya ba ababai guda hudu ake a wannan rana kamar yadda muka faɗa ga jifa ga yanka ga aski ga tawaful ifada in ka ja wadai kafin ranar ka sai ya halatta a yi shi kana nufin sauran ma zan halatta in maka ne ba sai ka je kai tawafi ba kafin ranar karka jira sun ko su zo same ka ko kai jifa kafin ranar ko kai aski kafin ranar kaga duk ba wanda zai baka wannan fatawa to dan me zai kebance daya baka fatawa bayan a hadaske kuma rana daya ake yin su dan haka wannan gaskiya kuskure ne duk wadanda ke bada wannan fatawa za a kyale musu fatawar su dan kuskure ce ta saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa wai ita umara tana da keɓantaccen lokaci kamar aikin haji a'a umara ba iyakance mata lokaci ba duk kwanakin da kaga dama za ka iya zuwa ka je kai umara ɗinka ba iyakance mata watanni ba cikin kowane wata kaga dama za ka iya yinta sai dai umara wadda ta fi kowace falala ita ce umara da aka yi ta cikin ramadana saboda annabi yana cewa umara cikin ramadana kamar aikin haji ne tare da ni wanda ya umara cikin ramadana za a ba shi ladan kamar ya aikin haji ba ma aikin hajin ba shi kadai ba yayin tare da annabi to amma duk wannan abin da yake nuna wa kai abin da dukiya ta halal kuma kai shi bisa ga kyakkyawan niyya kuma karka kallafawa kanka kaci bashi akan abin da Allah bai dora maka saboda garin mu shine duk abin da yazo na addini kuma sai mu yadda shi ya zama yayi sai mu fitar da shi daga dantsano na ibada sai ya zama yayi yallah ko a tajiran da duk shekara sai su je aikin haji kuma sai ya biya wa wani addini na mukarrabansa masu masa fadanci suna rike masa takalmi za a shiga masallaci ko baya da kuɗi sai ya ci bashi yayi saboda yana ganin in ya kasa abokansa za a yi masa dariya cewa wani ya kwanta dama bana haka yin an zo umaran karshe kwana goma karshe na Ramadana ko a banki sai ya je ya ci bashi na ruba ya tafi saboda menene saboda kar abokansa ce wani bana ya ambarta a kasa to kuma wani zai ga ya biya wa mutum biyu ko uku a ce da ya yi ya biya musu an tafi aikin haji ya biya musu an tafi umara wani tufka da warwara kila iyalinsa ma suna cikin kwana da yunwa saboda makoni da shi kila makwabcinsa gashi ne na cikin rashin lafiya to kullum in za mu yi aiki na falala sai mu duba menene abin da aka fi bukata sama da mu abin da muke so dan duk abin da ka sa bunƙasa ta shiga ciki da nuna isa to sai ka rasa ladansa kaga wannan zuwa umara duk shekara zuwa aikin haji duk shekara akwai wani nuna isa da yake da cikin zukatan mutane ba tare da sun sani ba ainihin aikin mai kyau ne amma ke dan yin shiga ya bata musu aikin sai mutum ya kaji ai in ban je ba za a ga ban je ba waye za ka baka je ba ba fa Allah ne kake zamanin za ka baka je ba ya damu a'a wai mutane za su ga baka je ba bayan an saba gani da gani yanzu ka je dan su kenan inna malamalu bin niyyat wa inna mali kullu riyin malawa to da kai wannan ka biya kuɗi naira 100,000 tsakanin ticket da kuɗin abincin ka kila har 120,000 in ka zo ka ware wannan naira 100,000 za ka taimaka wa talakawan da suke makwabtanka dan Allah rai nawa za ka raya su suna da yawa fagirai nawa za ka sa su ji su ma sun ji a jikinsu wani yana nan gidansa yana masa wahalar shiga dan in zai shiga babu kuɗin tefa ne za a yi masa sababi dole ya tsaya a waje sai ta yi bacci ya shiga to amma wallahi daga ranar da Allah ya taimake ka ka sa imani cikin zuciyarka ka bashi buhun masara guda ɗaya ka bashi buhun shinkafa guda ɗaya ka bashi na gero ya zai ji wallahi sai ya kai ka ce hulata ka da ƙarfi zai shiga gida saboda yana da yanci to amma sai mutanen mu su ƙin wannan sai su kama wani abu da mun wannan ba shine mai muhimmanci sosai ba Allah ya fahimtar da mu ba wala nan da zasu san daga gano ina ne mai katin su kace wanda zasu shiga Najeriya gaba ɗaya mana wannan kuma mun faɗa tun tuni ko mun faɗa a cikin darussan baya kare mu kasar din baya zaka ji to waɗansu tambayoyin da ya ba sa rubutuwa sosai sosai don haka in ku na kasa karanta rubutun ne ya sa ku daidaiwa duk dai wanda ke hannuna dai ka sun kasa karantawa sai mai guda ɗaya wanda yake cewa wannan sai in babu wata tambaya sai ta babu wata tambaya sai ka sai mana kiɗa in babu wata sai ta
mana
shi wannan wurin jifa idan ka je za ka ga an yi cewaye haka da suminti a tsakiya an tayar da wani rodi na suminti wanda shi ne wannan abin da ake jifa din to ba ta kai wannan rodin na sumuntin da ke tsaye wannan fila din sai ka same ta ba in ka jefa dutsen ya fada cikin wannan kewayen in dai ya fada cikin wannan cycle din ka samu wurin kawai ake so ya fada ba lallai ne sai ka samu wannan ginshikin na sumuntin ka fahimta idan ka jefa bai fada ciki bane to ya kuskure banda wannan sai ka kara wani kenan duk wanda ka kuskure sai ka sake maimaitawa shi yasa da zanta in ka tafi guda bakwai take da su kuma safaya ka tafi da su dan saboda ko zaka jefa ta karka ce take take jefa ma an gane ko na'am eh
ko da ya fara da wani kala da farko
sai kore da gaske misali lokacin da ka zo da farko zaka fara da wafi bacin ko so sai ka sumbace shi kafin ka zo zagaye na biyu kuma an zuga an cika ba za ka iya sumbata su ba sai dai ka taba da hannu ya halatta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kuma wani abu da ya kamata ku gane, jikin ɗakin Ka'aba guda ɗaya wuri biyu ake tabawa, daga Hajar al-Aswad da ake sumbatar sa sai wurin da ake kira Rukunul Imani. A Rukunul Imani ita ce kusurwar yamma maso kudu wadda ke baya da Hajar al-Aswad take. To ita wannan ba sumbatar wurin ake ba, kawai shafa wurin ake da hannu a wuce. In taro yayi taro ma ko nuni ba za ka yi ba sai ka wuce kawai abin ka. In ka ba taro da yawa ka bata kusa da yanka shafa wajen. To jikin ɗakin Ka'aba gaba ɗayan ne Annabi ke tabawa. To amma dan sa lalle ne ko jikin wannan kaurin su shafa su shafa jikin su ko ina su yi tabarru jiki. To duk wannan ba daidai bane ba. Abinda Annabi ya sunanta mana shine wannan rago. Na ga hadisi zai zo kan wannan ba nan gaba. Cikin darasin mu na gobe. Wannan daga kai shike na, daga kai shike na. Eh. misali gwamnati ko wani ya biya muku kuɗi, ya biya wa mutum kuɗi don ya je aikin hajji ya masa addu'a. Idan mutum ya je aikin hajji kana nufin ya yi komai wa aikin hajji da ya yi in ya yi shi da kyakkyawan niyya. Su da suka biya kuɗin su ne jahilai. Nan ba a ce mutum an je maka an yi addu'a ake karɓa, sai mutum ya je maka ya addu'a ba karɓa ba ya Abuja karɓa. Ya danganci shi wanda ya addu'a. Me ya karanta kuma da wace niyya ya roƙi Ubangiji, ko me ya roƙi Ubangiji. Duk wanda ya roƙo kun abin da yake zalunci Allah baya taimakon azzalumi. Ko cikin Ka'aba ya je kwana 40 yana yi ba za su rare shi ba. Su kaga jahilci ne abu ta wala. Yanzu wannan kamar sai yana da addinin Yahudu. Yahudu ko da fara sunan in suka yi laifi za a ce udkhul masjid udkhul min abin nan sujjada min nan ku shiga ɗakin abin nan ɗaki dole sai su ga Baitul Maqdis. Wato kullum ba sujjada mu kullum hita sunna da Allah ta yi. Amma mu duk inda muke karo ki Allah Allah zai ansa maka. Duk inda kake yanzu me mafi girman ibada? Sallah. To akwai addu'a a cikin ta. Sallah ku duk inda kake kai tayi ba sai ka je Ka'aba ba. Idan mutum ya ce addu'a sai mun je Makka. Wannan jahilci ne kawai. Jahilci ne na in kaso mu, jahilci ne na zaben gwamnati. Da kuma su kuma su kuma malaman suna ribatan wannan jahilcin. Ba sa dora su kan gaskiya. Amma inda malamai ne na gaskiya sai su faɗa musu cewa wa yake sai an je ɗakin Ka'aba. Ai ba sai an je ɗakin Ka'aba duk inda kake roƙi Allah Allah zai yi ansa maka. Kaga malamin ya kamata su faɗa musu wannan. Sannan su bayyana musu cewa wane ne yake sai an soke Qur'ani. Addu'a ko baka soke Qur'ani ba kai Allah zai karɓa. Kaddara da hausa kace ya Allah kai mun gafara, ya Allah ka dukaina, ya Allah kai mun kaza cikin. Allah zai karɓa. Abinda ake bukata tsarkake niyyar ka kai tsakaninka da Ubangiji cewa lalle ya cancanta ka roƙa kuma banda shi ba wanda ya sai an sa maka. Kuma idan to abinda kake roƙon sa kai abu ne na gaskiya ba zalunci ba. Wallahi duk abinda mutum ya roƙa na zalunci Allah ba zai ansa ba. Ba an soke Qur'ani sau miliyan nawa ba? Me ta faru kuma? Duk wannan ishara ce da ke nuna mutum. To, a ga wani malami nan guri ya kurkuɗo ya shigo bismillah. A ƙwarai da gaske in dai lokacin da zai ihrami, lokacin da zai ihrami sai ya fesa turare jikin kayansa da zai sa na ihrami, sannan daga baya ya sa kayan suna ƙarshen turare ya ci gaba aikin hajjin sa ya yi. Amma in bai fesa turare ba har sai bayan ya sa kayan ihramin sannan ya fesa turare to sai ya yanka. Ka gane mamma? Ai maganar da mai tambayar da ke jikan aiko za ka yi da ya taga. Ka gane shi daga da ba za shi wuce ba. Ni ba an san da wannan aiko zai ke. Na aikin ne ko na me? Haka ai mun karanta a baya tufafin da za a sa alizar war rida ko? To ba zan iya tunawa ba gaskiya, ni ba wanda ya tambayar ne ya iya tunawa ba.
na cewa wani siffa ne da ya kamata ya yi wajen ibada.
Wato wannan yana magana ne ga mai tambayar kenan. Abin da yake cewa akwai wani siffa ne da musulmi ya kamata ya sa ta fuskar tufafi wanda zai fita da shi wajen ibada ko kuwa. Ka tambaya ta mai muhimmanci, na san abin da ke kawo wannan shine waɗanda suke sanya ƙananan tufafi su zo masallaci sa ai karamin sai ko wani wando wanda zai matse shi haka musamman da samari haka shine yake sa a kawo irin wannan tambayar. A gaskiya musulunci ya tsara musulmi yadda zai sanya tufa. Abinda ake bukata siffa ta farko ta tufa ya zanto ta sifirci al'aurarka, ya zanto ba ta suranta jikinka. Tuffan da ta zanto cewa ta sifirci al'aura ba ta suranta jikinka, kuma sinadarin da aka yi tufafin da shi ba zinari ba ne ko abinda yake shari'a ta haramta, to ya halatta ka sanya wannan tufafi. Nassi bai zo ba cewa dole sai babban riga, dole sai kaza, dole sai kaza. Abinda ake bukata shine mai rufewar sutura. Sannan wani abu na uku mai mahimmanci, ya zanto tufar nan ba ta yi kama da tufafi na kafirai ba, tufafi ne na mummunai. Wannan yana da matuƙar mahimmanci. To galibi masu sanya ƙananan kaya abinda suke gani cewa ai shi imanin ba a riga yake ba, a taƙawa hahuna. To su kuma waɗanda suke ƙoƙarin hana su suna ganin waɗannan ba kaya ne ba na kamala, ya kamata su sanya kaya na kamala. To anan abinda muke so mu ce shine duk tufafin da ya rufe al'aurarka kuma ya zanto bai suranta jikinka ba, dan bai zama mai matsatsi ba, kuma ya zanto bai yi kama da tufafin kafirai ba, to ya halatta kan su bi kasa. Amma duk tufafin da zai suranta al'aurarka ko ya kasance bai rufe al'aurarka gaba ɗaya ba, za ka ga mutum ya sa shirk karama idan ya ruku'i gadon bayansa ya bayyana, to kaga wannan ai shi ma riga san bai sanya tufafin da zai sallah da shi ba. Ko ya sanya mando matsatse wanda baya iya sakewa a sujuda ko a ruku'i da wannan wandan saboda ya matse shi, shi ma nan duk halittar musulmi ya sa wannan ba. Wandan da zai rinka bayyana tudun da ke jikinka, wannan duk halittar mutum ya sa shi ba. Ko ya kasance tufafin da an gan su an riga an san mafiya rinjayen masu amfani da wannan tufafi ba musulmi bane ba, to haka bai halatta musulmi ya sa su. Akan wannan ne Ibn Taymiyyah ya littafin sa Iktiba'u Siratul Mustaqim mukhalafatu ashabil hadi, cewa in dai kana bin tafarki madaidaici to dole sai ka saba tafarkin yan wuta. Sai ce saba tafarkin yan wuta shine ta wajen maganganu, ta wajen tufafi, ta wajen kaza, ta wajen kaza, ta wajen kaza, duk gaba daya. Yace domin kamanceceniya a zahiri tana gadar da kamanceceniya a batini. An gane ku? Idan kana yin kama da mutane a zahiri wajen tufafin su, to ana jin tsoron hakan ya gadar muka da yin kama da su a zuci wajen tunanin su da aqida su, wanda shine annabi ke cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. To shine babban abin da Ibn Taymiyyah ya rakaza magana akai, shi da haka lalle mutum ya sanya tufafin mummunai. To wannan ku kaga ko wanda gari akwai ofin mutane, dole akwai kayan da zaka sa a tufafi a garin nan a yanayin kasa irin tamu, a gane cewa mafi rinjayen masu sa wannan kayan musulmai ne ko mafi rinjayen masu sa su ba musulmi bane ba. Ai har wani lokaci in kaga wanda ba musulmi ba da babban riga da hula suka ci, dan Allah ka zo mishi da babban riga kaman ba arne ba, ba haka ake cewa ba, ma'ana an saba irin wannan kayan ba nasu bane ba, suna da wani nasu daban. To kai nasu nan sai ka nisance shi ka sa na musulmai dan a kyautata maka zato. Shine Ibn Taymiyyah ke buga misali, yace ko sana'a kake yanzu, misali ka je gari kana bakwanci, a garin ka kafin ka baro gare ka kai tela ne, sai ka zo wani gari kai fatan kai, can ga wani yana rini, can ga wani na jima, can ga wani na tela, dukkansu ba wanda ka sani kai bako ne a garin. Ga ka'ida wanne ne kake fujin zaka samu na tsowar ka je ka tambaye shi don yin nama hanya, saboda kai tilin don kun yi kama da sana'a kadai sai ka zuciyar ka tafi karkata zuwa gare shi. Yace to haka duk mai sanya tufafi na kafirai za ga zuciyar suna karkata zuwa ga ɗabi'unsu ko halayensu ko wani abin da dinsu. Don haka wannan abu ne mai girma da ya kamata musulmi su fahimta, musamman samari. In za ka zo masallaci ka zo cikin mashiga ta kamala, ba wai masallaci ba duk inda za ka ma, musamman rigunan na zamani, rigunan da hotuna a jiki, hoton mutum, hoton barewa, hoton kifi, hoton menene, ko waɗansu kalmomi na turanci haka na batsanin shirme na nuna isa na fitsara da rashin kunya, kaga duk wannan bai kamata ba. Kai musulmi duk bai kamata kai wannan ba. Kai musulmi ka ɗauka tana da aƙidarka, karka tasirantu da wutan kalta dan kawai kana boko, boko daban kuma wutan kalta kuma daban. To yawanci su malamin wasa ya gane tsakanin wannan al'ada ce turawan yamma, wannan kuma ilimin boko ne. Shi ilimin bokon za ka iya shiko da babban riga, su sau da malamin da babban riga da rawani, su tafi a balewa ga rawani ga abin nan ga turanci na bala'i ga kuma rawani a kansu. To sai ko kuma kai zan zo turancin ma muka yi ba, kawai wutan kalta din aka koya maka. To irin ne ya kamata matasanmu su gane. Allah shi kire da mu. Assalamu alaikum.